الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم كما كلهم الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta Lahadi 23 ga watan Ramadan 1438, wacce ta yi daidai da 18 ga watan Yuniyo shekara ta 2017. Muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta 9 a cikin Al-Qur'ani, wato suratul tauba, surat tuba. Wannan karatu yana zuwa man masu saurare ne daga jami'ar Abi Ubaida ibn al-Jarrah, babban masallacin Juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin Kaduna ta Najeriya. Jiya mun kwana akan aya ta 117, ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin tubarsa ga ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma sahabbai. Sannan ayar da take biye da wannan da wancan, anan ne aka samu sunan wannan sura, wato ake ce da ita suratul tauba, suran tuba, saboda wasu sahabbai ne radiyallahu anhum suka tsallake rijiya da baya, wato suka sha da kyar, sun yi laifi, amma Allah subhanahu wa ta'ala ya anshi tubarsu, sai aka sama wannan sura, suratul tauba, wato suran tuba. Sannan da wannan muke iya fahimta, duk mutumin da yayi abin da ba daidai ba ya koma ya nemi tubar Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a shirye yake da ya gafarta masa. Muna fata Allah ya sanya mu daga cikin wanda ake ansan tubansu. To yau za mu tashi akan kissan waɗannan mutane guda uku, wa ala salatati alladhina khulif. Qala bismillah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa ala salatati alladhina khulifu hatta idha daqat 'alayhim al-ardu bima rahabat wa daqat 'alayhim anfusuhum وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن
Allah subhanahu wa ta'ala yace ba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kadai ba, ba ma sahabban da suka fita yakin tare da shi ba radiyallahu anhum, akwai wasu mutum guda uku suma waɗanda ba su fita yakin ba, to Allah subhanahu wa ta'ala suma ya yafe musu kuma ya anshi tubansu. Wato waɗannan mutane guda uku, na farkonsu su ne Ka'b ibn Malik, na biyu su ne Hilal ibn Umayya, na uku su ne Murara ibn Rabi', waɗannan mutane a lokacin da aka kira gangamin gangan yaƙi za a fita annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a gaya ma kowa cewa a shirya domin ba kasafai yakan faɗi inda za shi ba alaihi salatu wassalam idan misali zai yi gabas ne yakan ce da mutane ku shirya sai a yi yamma idan aka yi yamma sai kuma a zo a karkato a ga gabas aka nufa don bai ce da jama'a ga inda na nufa wanda yake sanin inda za a nufa shine Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana so ya koya wa al'umma sirri saboda ba kasafai zaka iya tara al'umma kace ga yadda za a yi ba face magana ta fita don haka sai ya ce kowa ya shirya ya rasulullahi ina za a yi kowa ya shirya amma wannan yaki na Tabuka saboda nisan tafiya karancin dukiya tsananin zafin rana ya sanya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya wa mutane inda za a yace jama'a kowa ya tattali ya shirye ta naji Tabuka muka nufa saboda lokacin ana cikin yanayi saboda kowa ya san mai zai tattala mai zai rika wani irin guziri zai rika a lokacin da aka yi wannan bayani sai kamar yadda yazo a cikin hadisai sahih da sunan da masani abin da yazo a cikin musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhi akwai riwayar Abdullah ibn Abdurrahman bin Abdullah ibn Ka'b bin Malik ya kasance shine dan jagoran Malik a lokacin da ainihin idanun Ka'b din suka makance shine yake ainihin masa jagora yana cewa naji da kunnuwa na Ka'b bin Malik yana bada labari radiyallahu an yadda aka yi suka tsallake rijiya da baya yace lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba mu labarin cewa Tabuka za a kowa ya tanaji kowa ya shiri yace sai na kasance ina cewa kaina babu matsala ai tunda ina da dawakai sannan ina da dukiya kuma ina da kuruciya ga lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya bani bana da bukatan in yi ta mai kurmin idanu bi ma'ana ba sai na yi tattali tun kafin lokacin ba ko da ana gobe ne misali za a yi wannan tafiya ina iya hada kayana kawai dauki jakata in kama gaba na yi tafiya na yace ana cikin wannan ana ta wannan ya zamana tun ana saura kwana kaza sai gashi tafiya gobe ake magana za a yi tafiya sai ya zamana sai na fahimci wannan wato ainihin wasuwasi da nake ta yi zan yi jan kafa da nake ba wani abu bane ya same ni kawai face wasuwasi irin na shedani karshe sai na zo na ce kai wannan tafiya ma to ni yanzu gashi ban shirya ba ai ba za a yi tafiya ranan da za a fafe wato ba a tafiya ranan abin nan ba a fafe gora ranan tafiya a don haka ni yanzu in na ce zan yi tafiyan ma me zan yi bari in haƙura kawai su tafi idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dawo na zo in ga bayatan mashi da uzurin da ya sa ban je ba annabi alaihi salatu wassalam ya kama hanya ya tafi bayan an isa Tabuka cikin tsanani kamar irin yadda muka fara ba da labari cikin hadisin Muslim da ya rawaito ta hanyar Umar Ajiya radiyallahu an yace ba ma abinda ba mu gani na tashin hankali da yunwa da kishi ba kai saboda tsananin kishi ma har ma muna tsammanin wuyan mutum daga cikin mu zai rabu da gangan jikinsa saboda tsananin kishin ruwa a haka muka samu muka isa Tabuka a daddafe bayan mun isa an ya da zango an zauna abinci dai bai wadace mu ba ruwan ma da zamu samu mu sha babu shi sannan dawakan da zamu hau babu raƙumma ba su ishe mu ba yakan zamana cewa mutum 5-6-7 sukan hau raƙumi guda ɗaya in an kai wani zango sai a ce to kowa ku sauka wasu ma sai su hau wasu kuma an baro su a gida saboda ba ma wanda zai ba su tallafi ya ɗauki nauyin su a isa Tabuka a haka aka samu aka isa bayan an isa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana zaune sai yace jama'a ina ka ban ga ka dan Malik ba sai wani mutum ya tashi daga cikin Banu Salama radiyallahu anhu yace ya rasulullahi ba wani abu ya hana ka abzuwa ba face ya tsaya ne kawai tankaho da tankama da jiji da kansa sannan kuma da kallon abayansa Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu sai ya tashi yace bi isa maqul tilza abinda ka faɗa wannan ba kai masa shaidan alkhairi ba ya rasulullahi abinda muka sani ba mu san wani abu ba game da abin da ya shafi Ka'ab idan ba alkhairi ba ana cikin wannan yanayi ana muawara wannan ya faɗa sai ga guguwa ga kura
sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kun aba khaisama, wannan da yake gabatowa ko ma wane ne ya zame abu khaisama, yana isowa sai ko ga abu khaisama ya iso. Sai annabi alaihi salatu wassalam yayi masa addu'a, ya roka masa Allah, Allah ya masa gafara. Abinda yasa ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya roka masa gafara, ya kasance a cikin iyalinsa, yana zaune, an gabato masa da abincinsa, ga abin sha zai ci, ga matarsa, ga komai nasa, sai yace kai jama'a, yanzu ni Abu Khaisama ina zaune cikin iyali, in sha abin sha, in ci abinci, sannan in ta da komadata, in yadda ka fada in kwanta. Annabi yana tabuka, la abqani Allah idan in na tafi'a hakan nan, to me zan ce wa Allah subhanahu wa ta'ala? Don haka bai ci abincin ba, yace ke kulli abinci. Tace malaka ya Abu Khaisama, mai ya same ka? Yace Abu Khaisama bai ga ta zama ba, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tabuka, gashi babu dukiya, babu guzuri, babu abun hawa, ba abin da za a ci, ba abun da za a sha, ni duk gashi nan cikin yalwa da wadata da kwanciyar hankali, ai ba ni da abun da zan gaya ma Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka sai kama hanya shi kadai, hanyar tabuka. Yana kafin ya iso din, shine annabi da ya ga guguwa yace kun aba khaisama, kai ko ma wane ne wannan zame abu khaisama? Yana isowa sai ga Abu Khaisama, ya labarin kace ya Rasulullah ban ga ta zama ba, roƙa mani Allah. Annabi ya roƙa masa Allah, Allah ya maka gafara, Allah yayi kaza. Bayan an gama gaba ɗaya, yanzu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya kama hanya zai koma ainihin garin Madina, kamar yadda shi Ka'ab dan Malik yake ba mu labari radiyallahu anhu. Ya iso garin Madina, dama sunnar sa alaihi salatu wassalam idan ya dawo daga tafiya bai isa gida sai ya je masallaci ya yi raka'a guda biyu sannan ya shiga gidansa. Wannan kuma ita ce sunnar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da mu. Idan ka fito tafiya, kafin ka fara da gida, to ka yi da zango da masallaci, kai nafila raka'a biyu, sannan ka isa gida domin neman albarka da kuma godiyan Allah subhanahu wa ta'ala. A lokacin da ya idar da nafila, sai ga mutum, in ji Ka'ab bin Malik radiyallahu anhu, yace sun kasance kusan mutum 80 ne da ɗoriya, wato ko dai 83 zuwa 89, kowa ya zo ya gabatar da uzurinsa. Ya Rasulallahi, wallahi ga abin da yasa ban zo ba. Annabi an shi uzuri, yace to Allah ya gafarta maka. Wannan ma ya zo ya gabatar da uzuri, yace ga dalilin da yasa ban zo ba. Annabi sallallahu ya roƙa masa Allah, yace Allah ya maka gafara. Sai Ka'ab bin Malik ya zo radiyallahu anhu, yace sai ina ta saƙe-saƙe, anya kuwa ni yanzu in na anshi uzurina annabi alaihi salatu wasallam zai ansa? To amma kuma ni din nan ni ina tsaka mai wahala, domin idan nayi ƙarya yanzu Qur'ani na iya sauka yace ƙarya kai Ka'ab, sannan kuma idan nayi gaskiya ban san implication hadarin da zai biyo baya ba. Sai yace sai na kumaji, gara in yi gaskiyan duk abin da zai faru ma yaje ya faru. Da a ce ƙarya nayi Qur'ani ya fallasa ni, gara a ce nayi gaskiya na fallasa. Domin ba a ce da mutum gaskiyarka ta kare, sai dai a ce ƙaryarka ta kare. Ka'ab ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yace na same shi, nace ya Rasulullahi maraba da zuwa yaya hanya, ya aka samu jama'a kaza kaza, yace to me ya ban ganka ba? Yace ya Rasulullahi ba abin da zan iya faɗa in kare kaina da shi. Idan nayi maka ƙarya Qur'ani na iya maka bayanin yadda abu ya faru, amma kuma in nayi maka gaskiya ban san faith, wato alƙibla da zan tinkara ba. Amma gara an maka gaskiya ya Rasulullahi, ya fi mani sauki, duk abin da zai faru na ɗauki kaddara wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta. Ba ni da abin da ya sa ban zo ba, ina da ƙarfi, ina da tattali, ina da dawakai, ina da kuɗi, ina da ƙuruciya, zan iya tafiya. Amma duk da haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai bani iko ba. Annabi ya kalle ni na sunkuyi da kaina ƙasa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai yace to na ji, yanzu ka je kai ta zaman dako sai mun ga abin da Allah ya yi a cikin al'amarinka. Yace sai ciki na ya tuƙa ya burga, na ce wannan al'amari ya girmama. Sai na fito, bayan na fito sai wasu mutane daga cikin Banu Salama suka ce, kai haba ka ba da mu, yaya kowa na neman abin da zai faɗa ya faɗa, amma a ce kai ka zo ka faɗi magana hakanan siddan babu wani sirki? To ai yanzu kai ka ja makanka ai. Yace sai ina ta tararrabi, shin in koma in ƙaryata kaina ne ko ku? A'a, yace babu matsala tunda na riga na yi gaskiyar nan tsaya kawai duk abinda Allah subhanahu wata'ala ya hukunta na riga na dauka. Ana cikin wannan yace waɗanda suka zo min suna ce mani ga abinda ya kamata, sai nace a'a ba zan koma ba, ba zan yi amai kaman kare in koma lashe ba. Amma a cikin waɗannan mutane 80 da ɗauriya, shin akwai wanda ya zo da irin uzurina? Yace babu abinda yana shi fita. Aka ce akwai abunna Murara ibn Rabi', sannan kuma akwai Hilal ibn Umayya, sai dai karka manta kai ka fi su kuruciya, su sun fi ka shekaru. Sai yace babu matsala. Ai alfitnatu idha ammat hanat wa idha khaffat halat, babu matsala. Ai ita fitina idan ta samu mutun shi kadai ta fi zama da tashin hankali, amma in ya zamana kun yi hadaka a cikin fitina, to za a nemi solution a ce yanzu ya za a yi. Don haka babu matsala, tunda mun samu kanmu mu uku ba matsala, insha Allah za a samu mafita. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya wa mutanen nan guda biyu, to ku je ku zauna sai mun ga abinda Allah ya yi subhanahu wa ta'ala. Ana cikin wannan Annabi sai aika da manzo gidajen kowanne cewa kowa daga cikinsu ya ƙaurace wa iyalinsa. Da manzon ya je wa Ka'ab radiyallahu anhu ce kana nufin kada mu yi hadaka irin ta miji da mata? Yace Allahu a'lam, ni dai sako ne aka ce in gaya muku kowa ya ƙaurace wa iyalinsa. Shikenan, sai yace da matar ki je gida. Bayan ta tafi, sai shi Hilal ibn Umayya aka ce kai dattijo ne, ka je ke matar ki je ki nemi hanzari wurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ya Rasulullahi bai cika lafiya ba, sannan kuma ga shekaru, ko za a yi mani uzuri in dinga sanya masa ruwa ina dafa masa abinci? Annabi sallallahu alaihi wa alihi sai ba matsala, ki je ki kula da shi, amma kuma a haifinki ki kiyaye kanki, shi ma ya kiyaye kansa, kada dai ya wuce abinci kawai da girki da sanya ruwa. Tace ya Rasulullahi naji. Sai wasu mutane suka dawo wurin ka abu, tace ai kaga ita ta sami permission an ce ta kula da mijinta, ba za ka je kai ma ka sake gaya wa Annabi uzuri ba, yanzu ya zamana ko zai ce matarka ta dawo? Sai ce wannan ita ce akbaru min uqtiha, ai ni ba zan iya wannan al'amari ba. Yanzu gashi an ce in daka ta sai yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya, sannan ka ce in koma in ce ga wani magana? Ba zan iya ba, kai dai ni yanzu na rungumi duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce to. Ana cikin wannan sai aka sake yi kuwa cikin al'umma musulmai cewa to jama'a da Ka'ab dan Malik da Murara ibn Rabi' da Hilal ibn Umayya, kada kowa ya yi musu magana a cikin al'umma musulmai. Wannan shine sanction, wato ainihin me ake cewa takunkumi. An sa musu takunkumi kada kowa ya yi magana. Yace akwai dan kawo na Abu Qatada, babu mutum wanda na fi so a duniya in ka cire manzo da Allah da addini sai shi, sai na bi ta katanga na tsallaka na faɗo na ce mishi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yace kai da baka na in ka tanka ya tanka. Nace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yace kai da baka nan idan ka tanka ya tanka. Yace sai na ci gaba da yaudaran kai na nace kai sai yaukila bai ji ba, sai na zo gaban shi nace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, kai da baka nan idan ka tanka ya tanka. Sai yace to amma ya kai dan kawo ka san ina son Allah. Yace Allah shi ya sani, ni karka dame ni, ya juya ya bani wuri. Yace sai nace al'amarin ya girma ba. Ana cikin wannan kwana 40 muna haka, yace to ni wa kuntu ajladahu, inji Ka'ab dan Malik, ni na fi su karsashi, wannan abu bai sa na kaurace wa jama'a ba. Nakan bi jama'a ce salamu alaikum, wannan ya bani fuska, salamu alaikum, wannan ya bani fuska, ba mai ce mani wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma ni kuma ban ce ba za ni ba, sai in zo masallaci ai sallah da ni. Idan aka idar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana murmusawa, wai idan na dan zo haka sai ta fuskan shi ta. Idan dariya yake in na zo ta inda yake sai ya jimbe kawai dauke wuta. Idan na matsa sai na bashi sallama sai ya bani hannun yan yatsu ya sa fuskan shi a can. Nace wannan al'amari ya girmama. Ana cikin wannan bayan mun kwana 40 iyalan mu kowace an ce ta je gida, sai ga takarda daga sarkin Ghassan ya turo manzo abinda yake cewa a cikin takaddan, wai mun samu labarin wai wannan mutumin naku wai ya tozarta ka ya wulakanta ka. To bari in gaya maka, matsayinka shi bai sani bane, ba ilinka bane za a wulakanta a tozarta a yasar ba. Idan kana so ka zo wurinmu ka anshi kiristanci, za mu yi maka naɗi hakimi mu baka anguwa. Sai ya ce, sai na sake cewa wannan kuma wata jarabawa ce mai tsugunar da kanta. Ni ɗin nan bayan musulunci za ka kira ni ka ce in koma kiristiyaniti ko me za ka bani? Ya ce, sai na je na samu ainihin murhu, na samu takardar na ƙona. Ba na ma so wani ya san wannan labari, bare a sake cewa ga abin da yake ya kai ya komo. Ana cikin wannan mun rasa yadda za mu yi bindiga, za mu yi mai za mu yi. Kawai sai ga wani mutum ya kira ni a saman dutse, yake ya Ka'ab ibn Malik abshir, ya kai Ka'ab ya dan Malik kai bushara, Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayoyi a kanku na cewa ya anshi tubar. Yace na zo na rungume shi, wallahi ina da abaya ita ke nan nake da ita riga ta alfahari na dauka nace mishi gata saboda tsananin jin dadi. Mutane suna ta fuskanto ni ana mun barka barka kai barka fa malam barka barka. Yace sai na nufi masallaci, naje na sami Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zaune, na bashi hannu ya bani, na murmusa ya murmusa, nace ya rasulullahi wannan tuba daga gare ka ne ko daga Allah? Annabi sallallahu alaihi wa sallam, Allah ne ya anshi tubarka subhanahu wa ta'ala. Annabi ya kara da cewa kai bushara da wata ranar da baka taba samu irin ta ba tunda mahaifiyarka ta haife ka. Yace muna nan haka, sai ga Talha ibn Ubaidillah shine kadai ya fara tasowa daga cikin mutanen Makka, ya rungume ni na rungume shi ya mun fatan alheri, yace wallahi ba zan manta wannan matsayina Ubayd ibn Talha ibn Ubaidillah ba, shine mutum na farko wanda ya fara tasowa daga cikin mutanen Makka ya jajanta mani ya mani barka ya mani fatan alkhairi. Sai nace ya Rasulullah, yanzu ni saboda godewa Allah subhanahu wa ta'ala duk dukiyata gaba daya zan dauka in baiwa Allah. Annabi ce, a'a ba haka za a yi ba, ka rike wani abu daga cikin dukiyanka ka bada wani. Yace ya Rasulullah, ai ni ba abin da za a yi gode ma Allah idan ba haka ba. Yace to tunda ka kiya mani, ina da dukiya a kasan Khaibar, yakin da aka yi tsakaninmu da Yahudawa muka samu muka yi nasara akan su. Ya Rasulullah, na bada wannan dukiya waqafi ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To nan ne aka samu suratu Tauba, surat Tuba. To shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari, wa 'ala thalathati alladhina kullifu, Allah ya gafarta ma waɗannan mutane guda uku wanda suka zauna a gida ba su fita yakin Tabuka tare da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba, sune Ka'ab ibn Malik da Murara ibn Rabi' da Hilal ibn Umayya, hatta idha daqat alaihim al-ardu bima rahabat, har sai da ƙasa ta yi musu tsananin kunci duk da fadin ƙasa da yalwanta, sai da suka rasa inda za su tsuguna, suka rasa inda za su sa kansu. Wa daqat alaihim anfusuhum, kawunansu ma ya yi musu kunci, suka samu tsananin damuwa. Wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilai, suka sakankance da cewa az-zannu anan ba zato bane, domin zanna a cikin alqur'ani yana iya daukan ma'anoni guda biyu, yana iya daukan zato, yana iya daukan kuma sakankancewa. Misali Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul tauba yana cewa alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, ba wai suna zattan za su haɗu da mahaliccinsu ba, waɗanda suka sakankance cewa za su haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala. A don haka anan ba wai suna zato bane. Wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilai, suka sakankance babu matsirata babu maguda daga Allah subhanahu wa ta'ala face zuwa gare shi. Summa taba alaihim, sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya anshi tubansu, ya gafarta musu. Liyatubu, domin su tuba su koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha huwa at-tawwabur rahim, lallai Allah subhanahu wa ta'ala mai tsananin ansan tuba ne, sannan kuma mai gafarta ainihin zunubai ne. Ashe da wannan muke iya fahimta jama'a, duk irin laifin da mutum yayi, duk irin zunubin da mutum yayi, matukar ya koma ya tuba ya nemi gafarar Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a shirye yake da ya anshi tubarsa kuma ya gafarta masa zunubansa, ko da zunubin nan ya kasance girman wato kumfan teku ne, ya ce Allah kai mani gafara, Allah subhanahu wa ta'ala zai anshi tubarsa. Shi yasa nake cewa kullum ina mamaki gafarar Allah subhanahu wa ta'ala da rahmarsa ta yalwaci azabansa da fishinsa, amma saboda ƙarancin aikata aikin alkhairi irin namu na bil adama, wannan shine yake sa mutum zai shiga wuta ta inda bai sani ba. Domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man ya'mal su'an yujza bih, don mutumin da ya aikata mummunan aiki guda ɗaya kawai za a sakanya mishi fishi. Amma abin da ya shafi alkhairi ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha, don mutumin da ya zo da aiki guda ɗaya na lada, Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi ainihin lada guda goma. Ga ayyukan alkhairi nan da dama. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wai shin zai gagari mutum daga cikin ku kullun ya samu lada 1000? Suka ce ya Rasulullah, ya za a yi mutum ya samu lada 1000? Ya ce kawai ya zauna ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, ya faɗi wannan sau 100 kullun idan zai yi wannan ya samu lada guda 1000. To idan zaka jimiri wannan kullun ka zauna, sannan ba wai ma ladan 1000 ba kawai ba, a'a Allah zai daukaki matsayinka subhanahu wa ta'ala, sannan zai gafarta maka zunubanka, sannan yana daidai da kaman ka yanta wuyayen bayi ne, sannan ba wanda zai zo da irin aikin ka sai wanda yayi wannan aikin, sannan kuma shedani a wannan yinin bai sai kusance ka ba. To in ka rike wannan, ka jimiri wannan, sai ka karo da wasu ayyuka na alkhairi da kake aiwatarwa. Misali, to yaya zaka ga ladan? Suna da yawa. Ga irin su subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ahabbul kalimati ila Allah ba'da alquran, sune kalmomin da suka fi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan alquran. Yace kuma la yadurruka bi ayyatihin nabtada, ba zai cutar da kai ba ko da wanne ne ka fara, kana iya gabatar da la haula wala quwwata illa billah, sannan alhamdulillah wallahu akbar subhanallah, kana iya jujjuya shi ko da wanne ka fara, ba zai cutar da kai ba, kana da lada. Domin shi akwai da ka fara fadin waɗannan ababe ma'auni yake cika, yadda ka san kaman ka dauki narkakkiyar dalma ce ka sa ma'auni, ya zaka gansa zurr zai sauka. To haka waɗannan ayyuka suke da ka fada ma'auninka nan da nan ya cika. To duk da irin waɗannan gara basa, laifi idan kai za a baka zunubi guda ɗaya, sannan lada idan ka zo da ita za a baka guda goma, amma Allah ya mana tsari a haka, a haka kuma za a tsinci wasu daga cikin mu ƴan wuta, Allah ya mana tsari. Kaga wannan shike nuna aikin alkhairin yayi karanci, sharrin shi yayi yawa. Saboda guda ɗaya, in kai guda ɗaya a sa maka ɗaya, za a dinga tara ɗaya 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 ɗaya. To in alkhairin nan yana da yawa, yaya za a yi a hankalce guda ɗai 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 ɗin nan ya rinjayi goma goma ɗin nan? Kuna fahimta ba? Sai dai in ya tabbata cewa alkhairin ya zama ɗan kaɗan ne. Amma in alkhairin na da yawa, aka haɗa sharrin da alkhairin, ba ma za a ga sharrin ba, saboda yawan aikin alkhairin ya dusashar da hasken sharrin. To amma a haka, Allah ya mana tsari, zaka tsinci wasu mutane daga cikin mu, Allah ya sa ba mu ciki, zaka same su ƴan wuta, saboda aikin alkhairin yayi kaɗan, amma sharrin shine ake tayi kullun cikin minti daya yana cikin aikata sharri, ya zagi wannan, ya ci dukiyar wannan, ya kashe wannan, ya yi da wannan, ya kullun dun minti daya. To sai ka duba kaga a cikin sa'a muna da awa guda nawa? Awa guda 12. To kowace ainihin sa'a muna da mintuna nawa? 60. To zai yi ainihin laifi a cikin kowane sa'a, zai yi laifi 60. To 60 sau 12 zai baka nawa? Misali 60 sau 10 kaga 600 kenan ko? 600. To in ka kara ga ainihin abin nan guda biyu ya zama nawa kenan? 720. To ayyini sai ka waye gari ka samu zunubi 720. To sai a ce misali kullun aikin ka kenan zaka samu zunubi 720. Misali a ce an rubuto maka zaka shekara 40, sau 40 nawa zai baka? 700 sau 10 1750 kenan. 720 sau 10 1720. To sau 4 nawa zai baka? adadin zunubin kenan. To sai kaje koda ka samu ka shiga aljanna, wannan kuna kokari ake Allah ya raba mu da wannan kuna. Saboda in ka zo da kyakkyawa, ka zo da mummuna, sai an je an wanke ka. Wankin nan shine za a sa mahuta kai, bayan ta gasa ka sosai ta nukurkushe ka, sannan sai a fito da mutum Allah ya tsare mu, sai a sa shi a wani ruwa ana kiran shi ma'ul haya, ruwan rayuwa, ya wanke ya wanke ya wanke, na farko gafara, na biyu kuma ni'ima, sannan na uku shine sharaban tahura. Amma duk da haka in mutum ya shiga cikin mutanen aljanna, za su ce wai cikin nan waye ya fito daga cikin mutanen ta, dan muna jin kaurin wuta. To sannan sai ka duba ka ga ai ko kai baka kone ba, wani an yi gobara kaga yadda yayi ya kone ya lalace, wannan wutan fa sai da aka sa ta a teku aka wanke ta, wuta wutar jahannama ta daran mata duniya so 69 sau 69. Amma kaga mutumin da za a ce gobara, ka duba inda zai toye ya babbake gaba daya, to sai a ce mutum sukutun an tattale shi dan wannan wuta, shi za a sanya, sannan a bi shi da dutse a nan ne, ba shi da wani abinci kuma sai ruwan maru, ruwan kurgi. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi yadda ka san juice haka a matse, shi kuma inda zai sha shi a mutunce da sauki, tafashashe ne yadda ka san. Ka gaya min ka akwai shayin da zaka sha, in ka sha misali kaje harshen ka kamar zai zazzago, to wannan za a zuwa ma ne, ba wani doka ba oda, ba yadda kake so ba. In an samu mutum sai hanjin ya zazzaga ta dubura, suna ce kun kai kun kasance. Don haka jama'a dole mu samu mai hattara, mu yi abin ga dai ka dan Malik radiyallahu an yana buga alfahari, yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai taba mani wata ni'ima da naji dadi ba bayan musulunci irin gaskiya. Don haka sai nayi ma Allah alƙawarin har in mutu ba zan yi ƙarya ba. Kuma yace Allah ya bani wannan karama har in mutu, in Allah ya yarda daga wannan rana da gaskiya ta kwace ni, ba zan yi ƙarya ba har in koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka muna da buƙatar mu canza. Ya ayyuhal ladina amanu,
ya ayyuhal ladina amanu, ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin.
Ka'abun Malik radiyallahu anhu tunda yana bamu labarin gaskiya ce ta kwace shi daga wannan zunubi da ya aiwatar, to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kira hankalin mu'mine gaba daya, ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, ittaqullaha, ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, wa kunu ma'as sadiqin, sannan ku kasance da masu gaskiya, irin su Ka'ab ibn Malik, irin su Murara ibn Rabi', irin su Hilal ibn Umayya, ku kasance tare da su. Irin waɗannan ayoyi mun yi bayanan su a baya. Idan an ce ku kasance tare da su, abinda ake nufi ku kasance da irin halayyansu ko ku kasance da jikinsu? Ku kasance da halayya. Saboda in ka ce wai Allah subhanahu wa ta'ala yake wa huwa ma'akum, ai yana tare da ku da zatinsa, wannan fassara ce ta san zuciya. Saboda gashi ai ku ji tsoron Allah, ku kasance tare da masu gaskiya, to ku kasance jiki da jiki ko ku kasance da halayya irin nasu? Halayya. To haka wancan wurin ma abinda ake nufi kenan. Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da masu gaskiya da taimakonsa, yana tare da masu gaskiya da nasararsa, yana tare da masu gaskiya sannan da izininsa, ba wai da zatinsa ba. A yi misali kamar mutum ne ya ce wani na gafa kana kai kana da zuwa, ya ce a karka da mai muna nan tare. Tare muke da jiki ko tare muke ainihin shiri da tsari, a cikin shiri da tsari. Don haka mu ji tsoron Allah, mu kasance tare da masu gaskiya. Abdullah ibn Mas'ud an samo daga gare shi radiyallahu an, cikin abinda Bukhari da Muslim suka rawaito radiyallahu anhuma, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce alaikum bisidq, na hore ku da yin gaskiya, fa inna sidqa yahdi ila albir, domin gaskiya takan daura mutum akan hanya nagartacciya, wa innal birra yahdi ila aljanna, sannan nagarci kuwa yakan daura mutum akan hanya aljanna, wala yazalu ar-rajulu yasduqu, mutum daga cikin mu ba zai gushe ba yana yin gaskiya, wa yataharra sidqa, yana kirdadan gaskiya a duk abinda zai aiwata, a duk abinda zai fada, a duk abinda zai aikata, hatta yuktaba inda Allahi siddiqa, hatta an rubuta shi a wurin Allah daga cikin masu gaskiya. Sannan ya ce wa iyyakum wal kadhib, na hane ku da yin ƙarya, fa'innal kadhiba yahdi ila al-fujur, lalle kariya yakan daura mutum akan hanya ta bambadewa da tambadewa, wa innal fujura yahdi ila an-nar, shi ko hanyar fajirki yakan daura mutum ne akan hanyar wuta, wala yazalu ar-rajulu yakdhibu, mutum ba zai kushe ba yana kariya, wa yataharra al-kadhiba, yadinda kirdadon kariya a maganarsa da ayyukansa, hatta yuktaba inda Allah kadhaba, har sai an rubuta shi mai tsananin ƙarya a wurin Allah subhanahu wataala. Yadda kasar Lif ne misali, za a ce ga waɗanda suka ci, ga waɗanda suka faɗi, nan haka muke a wurin Allah subhanahu wataala, wane mai gaskiya ne, wane kuma maƙaryaci ne. A don haka shi aikinsa gaba ɗaya ba shi da gaskiya, ba za ka iya gane gaskiyar tasa ba. Kuma abinda ke haifar da tsoro, abinda yake haifar da ainihin ƙarya, munafinci ne kuma tsoro shi yake haifar da wannan. Saboda in na faɗi gaskiyata, ba mamaki abinda nake so in samu ba zan samu ba, ba mamaki wani da muke tare ya ce ba ruwan shi da ni, ba mamaki abinda nake so in kulla ba zan iya yin masa ba. Don haka sai ƙarya, sai daga mutum ya zo maƙaryaci. Shi yasa in mutum ya zo ya bada labari, a ce kai wannan labarin wane ne ya baka, ce ce wane, ki haba ka rabu da wannan Zubairun da Allah, saboda shi kullun yana cikin zubata. Muna fahimta, shi yasa ka rike gaskiya, ko me zai je ya dawo, gara ka yi faɗa da mutane akan gaskiya akan ka zame makareci. A san ka ake kai ai makareci ne, ba ka da magana guda ɗaya tsayayya, wannan ba shaida ba ce. Gara ka rike magana, in ka faɗa shi kenan a je a dawo a same ka akan wannan magana, har ga Allah subhanahu wataala ka fita. Amma akan kai ƙarya, ka yardar da mutane, sannan ya zamana kuma ka samu sabani wurin Allah. Aisha radiyallahu anha tana ba mu labarin cikin abin da yazo cikin sunan Annabi sallallahu alaihi wa sallam, yana cewa duk mutumin da ya saba wa mutane domin ya yardar da Allah subhanahu wataala, Allah zai yi maraba, zai yi na'am da aikin sa. Sannan duk mutumin da ya saba ma Allah domin ya yardar da mutane, Allah subhanahu wataala zai wakilta shi ya jibinta shi zuwa ga mutane. To gara ka saba da koma wane ne in Allah zai yarda kai subhanahu wataala. Shi yasa Abdullah ibn Mas'ud yake cewa radiyallahu an, innal kadhiba la yasluhu minhu jaddun wala haz, wato ƙarya da wasa da kuma gaske bai kyautu mutum ya yi ƙarya ba. Ko da a cikin wasa ƙarya ba ta da amfani, ko da da gaske ƙarya ba ta da amfani, duk yadda abu zai je ya je ya dawo a same ka da maganar ka. Yanzu me yasa misali ake menene taken shugaban ƙasa? Me gaskiya? Saboda duk inda ka je ka dawo din nan dai insha Allahu ana kyautata masa zantar alkhairi. Saboda kuma har ma tsohon wata yace duk ba wanda ya rage mai sauran gaskiya cikin su waɗannan su din nan sai shi. Shi ya faɗi wannan. Don haka ba wanda ya dace da ya mulki ƙasar nan sai shi, saboda shi kadai ne ya rage a cikin sa'annin su mai gaskiya. Kaga wannan shaida ce babba. To amma abin da yake faruwa, wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wani zamani zai zo wa mutane, saboda babu masu gaskiyan za a dinga kidaya a ce a wane ka rike shi yana da amana, wane ma yana da gaskiya, wane ma. To in kaga ana wannan, yanzu mutane an shiga wani irin yanayi ba masu gaskiya, saboda kamata ya ce ai kowa na da gaskiya. Amma an kaga ana ya zanto ana selective approach, a ce ai wane mai gaskiya ne, wane yana da amana, wurin wane kake a ka rike wane. To ai saboda ba masu gaskiyan sun kai. To wannan jiya mana tsoro ya zama halin da muke ciki kenan. Gaskiyar ta mana karanci, gaskiyar ɗan kaɗan ne suke da ita. Ko canji da kaji ana ta ihu, canji da kaji ana ta ihu. Ina magana da wani babba yake cewa masu son canjin mutum, wato ainihin mutum ɗaya ne a cikin mutum goma, amma duka tara gaba ɗaya ba wani, ba wanda ya shirya ya canji. Kowa yana da tunanin me zai samu a aljihunsa, shine abin da yake wahalar da mu ana. Sannan kuma idan ka kalli yadda al'amura suke tafiya, suke faruwa, ni na kan ce ina jin tsoron wani irin generation za a kyankyashe ga wanda Allah ya masa tsawancin kwana a cikin mu, shekara 20, 30, 40 masu zuwa. Wani irin al'umma ake so a kyankyashe? Yanzu dauki misali, idan kana da mota ka kai gyara, makaniki yana da yara a karkashin sa, zai zo ya taba ya taba ya duba ce eh da Allah tayoyin nan naji suna rawa a duba abin da ya kamata sai ya duba ce bushin dinka sun mutu sannan low arm dinka shi ma ya kare upper arm din ma yayi kaza don haka abin da yake akwai gaba daya zaka je ka nemi kudi ba zai gaza misali 35 ba ko 40 misali to abin da zai faru waɗannan abu da ya gaya maka da su din zai sa to da sauki sai a zo waɗannan a goggoge su a gyara a wanke a gyara ga yaran nan kuma suna koyan aiki a wurin sa su zai sa su wanke su zai sa su yi refixing wannan abu to abin nan gashi kaza kaza eh kudin kayayyaki da muka siya 40 to amma ka bada abin da ya samu to shi yanzu ya maida maka da tsohon karfin ka ya tatsu kudi a wurinka sannan kuma ga kudin gyara da ka biya shi duka in ka dauka irin lungu lungu namu in ka duba zaka ga abun malam sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka kalli kasan da muna magana misali ana cewa giant of africa wai giwar africa wai haka muke cewa jirgi guda daya namu bamu da shi sannan ka duba a tamfa wannan Côte d'Ivoire wace ce Côte d'Ivoire amma zaka ga a tamfa zaka ga an shigo da ita nan kuma in ka kalle ta din sai ka ga tasu ta fi tamu na garci a terms of quality da kuma landscape zaka sai ka ga mace in ka ce ga Côte d'Ivoire yan Nigeria ga wani ji a ba ni Côte d'Ivoire wancan fa 2008 ce eh ba ni 2008 a kan wannan da zan siya 2000 saboda ba na garci duk gaba ɗaya idan ka kalle mu sashi sashi bangare bangare in ka koma gidajen mai misali sai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya marahama misali akwai ma'aikata misali form attendant waɗanda suke bada mai su za a zo a zauna shugaba ya zo ya ce to za mu canza ko za a yi wani ɗan operation haka a lankwasa ainihin wannan mita ɗin a canza ta sai ka zo ka sha mai na 1000 sai ka yi tsammanin 1000 ne amma hasali abin da aka baka 700 ko 600 kuma shi ya sani kuma yana tunanin wai yana rayuwa akan halal kuma ma'aikatan sun sani to yanzu shi nan ya zama malami ne a wurinsu ai kaman wiwi ne shi yasa kullum nake cewa ku yi haɗaka ku taimaka wa gwamnati duk wanda aka gan shi da banna a sanar da gwamnati ya ɗauki mataki a kansa saboda idan akwai ɗan wiwi a unguwa to shi malam ne a unguwa abin da nake nufi da malam shi kuma yanzu zai recruiting wasu yara saboda wani yaron zaka ga shi yadda yake rike wiwin kawai shine yake ba shi awa yadda ya lankwasa ya samu karatu to in ba a dakile ba an hana sai kafin ka ce ne sai ya samu dalibai to su kuma daliban magaji mafi sai su kuma abinda za su yi ya daran manashi shine ba halin da muke ciki a yau ka duba ka gani babu wani shugaba wanda ya zo da aiki da zimma ta gaskiya yawan yi lafiya ka fara lissafi da ra tun daga ainihin Ahmadu Bello su abin nan ta fawo balewa sannan ka koma Abacha ka koma yar aduwa sannan ka koma Murtala ba wani shugaba da zai zo da zimman gyara da gaskiya wai yawan yi lafiya ka koma tarihi ka gani so wannan shine yake wahalar da mu a yau al'amuran sun dane gaskiyar ba ta al'umma kowa yana ta kansa wai in ma an ga mai gaskiyan yanzu kokari yake a dinga intimidating nasa ana frustrating nasa ina da wani aboki da zai ce min yana tunanin zai resign nace me ya faru yace yana da wata toga ce tashi idan aka yi aikin 200,000 sai ta ce kara 0.1 ya zama miliyan 2 wai system din wai haka yake so idan ba za ka yi ba to at least if you can't beat them you join them in dai ba za ka zo a yi da kai ba to ka ja bakin ka shiru haka ba ake yi kaga kaya kawai ana ta ingiza kaya kai ba za ka iya sawa ba za ka iya hanawa ba idan ka tashi ka ce lallai sai a gyara kai din nan gyara kake zo kai ne mai gaskiya to su za su yi hada kan sura kashi ba ya faru nan ina zango shekara 10 wani abu baya akwai bawan Allah da wai promotion exam ma za su aka tura ya bi hanyar kaciya mutanen nan suka datsa hanya suka dinga cikin mota daya bayan daya akwai miliyan 2 a motarsa yace ga kudi suka ce a ranka kawai muke so suka harbe shi a kawon zuciya to ire-iren waɗannan bai yi nisa ba akwai wani barista nan da aka shi hanyar zariya wata biyu da ya wuce bin sa aka yi tun daga Katsina aka yi tresa sai da aka zo nan daidai wurin zariya sannan aka shi sa to ire-iren waɗannan abubuwa matukar ba za mu zo mu taimaka ba mu tsayu da gaskiyan to karfa kai tsammanin kai wai kai din nan is for your own benefit ba kai ne kai kake samun wahalan ba za ka iya cin gajiya yanzu amma baya da kabaro ya kake tsammanin za su kasance ina magana da wani tsohon ciyaman yake cewa shi wai tashin hankalinsa yanzu abin da yake damunsa ya rike ciyaman a wani local government a wata jiha wai shi abin da yake damunsa wai to wai su yadda suka ma mutane shi ma tun da ya sauka haka za a masu shi ne damunsa to me ya kai ya ce ba ma abin da ba yi ba to dole ne mu tsaya gaskiyan nan idan aka ce an rasa ta a cikin al'umma za ka iya hawa kujera yanzu kai yadda kake so to amma bayan ka fawa ka bawa bayan dan ba lallai bane abinda ka zama naka wani yaro ya zama ba mamaki Allah ya maida shi shima ordinary person kaman kowa a cikin kasa so amma aka samu ainihin lasting solution to the problem aka samu matsala wacce ke an yi eradicated din ta an gama da ita kowa zai zo yayi wanzu ya ji dadi shikenan ko ma baka nan kai insha Allah baka tunanin tashi hankali to amma kana nan kana ta striking kana ta fama kana ta wahala kana ta kaza to ya kake gani zai baya to dole ne jama'a wannan gaskiyar ita ce take walshe mu ita ce muke da bukata ita ce dole sai mun dauke ta idan ba haka ba ina ga muku wallahi haka zamu kare mu ta wahala sai kaga kananan kasashe waɗanda basu kai mu ba sun daran mana sun yi mana sun fi mu yanzu misali zaka ga ka duba asibitoci mana misali gwamnati yadda nake fada su ne suke da qualified doctors su suke da qualified teachers amma saboda sun zama abundant properties sai kaga abin nan malami ya maida ainihin aikin gwamnati saboda zai samu pension a wurin in ya ritaya amma ya je ya bude makarantar shi ta kudi shi yake running makarantar sa idan asibiti ne zaka samu ga likitan asibiti ya zo aikin gwamnati yake yi amma ya tsaya ne just for security saboda in ya tsufa ya dinga samun pension da arrears da wasu abubuwa amma ya je ya bude ainihin asibitin sa a asibitin gwamnati sai ya baka appointment to ka je wuri kaza ka je a yi scanning in ka je shi zaka gani wanda ka baro asibitin gwamnati sai ka ganshi tsurum ka dan abin nan sai ya zo sai ka zo eh kaza sai ka ji turancin kuma yanzu a nan tun da nashi ne ya saba da wancan turancin charges in yadda ka san zaka sai dan wani karamin float a hairi gata a to ai nashi ne shine zai ainin kudin to waɗannan abubuwa in ba gyara ba duka system din an kashe makarantu an kashe su suna da yaran suna karatu a turai sannan in ka duk hatta waya wannan yadda nake faɗa Nitel mu ne muke da widest coverage a Africa ba wata ƙasa ta Africa da take da coverage irin yadda muke da shi na Nitel amma aka kashe shi bayan an kashe aka smuggling wireless yanzu ka duba abin da MTN suke mana a ƙasar nan ba wanda zai iya magana ƙarin da aka zo aka yi na kuɗi bisa menene akan meye shi yasa muka ce dole mutumin da zamu zaba we need an active man muna neman mutumin da zai responding to the challenge kaji wani dan majalisa ya tashi ya magana akan dan mai MTN ta kara kuɗi MTN din nan abin nan company ne na South Africa South Africa din nan sun kashe ɗan Nigeria kusan mutum 119 wata uku da ya wuce sannan suka zo suka ƙona properties ɗan Nigeria a wannan wurin yanzu a haka in ba an sake su ba akwai mutum sama da 100 a cikin kurkukun South Africa amma sun zo nan suna generating kuɗi sannan kuma ku ƙara mana kuɗi akan menene kuma ba wanda zai tashi yayi magana yace dan me za a ƙara to abubuwa ne waɗanda yake dole sai an samu gyara duk mutumin da ka san ba zai kare interest ɗinka ba to ina gaya maka zaben shi ma bai tashi ba ba wani maganan wai sak wannan al'amarin zamani ya riga ya wuce muna neman credible candidate wane ne zai respond zai mana responding to our problems matsala ta same mu waye zai tsaya jajirce ya bada ainihin lokacinsa da komai baki da bakin fama ba wanda zai tsama mana benci kawai shike ne tashi ba abubuwan da ke faruwa misali yanzu akwai kidnappers misali akwai wani yayanmu nan kwana 9 da suka wuce nan airport saukan shi ke da wahala waɗannan mutanen da kayan sojoji suka kai ka ɗauko shi suka ce iyalin su tafi da ya ga yara ne da sanduna masu bindigogin suna waje sai ya fara fada da su suna dukan su ya kwace sandan sai wani ya dauko takobi ya sassare shi da ya sassare shi sai babban su ya zo ce ah me yasa kuka mai haka waye ce ku sare shi sai suka ce ai ya kwace sandan ne yana dukan mu sai ya ce to kawo wayoyin naka ya anshe wayoyin suka bar shi a nan jini ya dauke shi kawai ya fadi suka shiga daji yana 44 yanzu haka under admission to ire-iren waɗannan muna buƙatar mutanen da za a yi immediate doka duk yaron da aka kama da sunan kidnapping ko raping ya kamata ya zanto ya tashi aiki gwamnati ta tashi shi aiki abin da ya kamata kenan amma a ce yaro ka addabi al'umma ka kama wannan yanzu an kama wani Evans shugabansu a nan Port Harcourt a Lagos kazantaccen mai kuɗi duk gidansa CCTV ne ke operating da shi saboda sun ce wai ka tsaya kana robbery ma ɓata lokaci ne amma wai ga kuɗi in ka kama kuɗi shikenan to ina security suke har da mutum zai zo a dinga communicating yanzu wani da aka kama nan wurin jere an ce kai 2.5 ya dauki kuɗin ya zo sai da suka tsaya daidai sai ana communicating ba yana magana da iska sai suke cewa to muna kallon ka a ba nan ka tsaya ba ka ƙara gaba yayi gaba shi to yau to ka tsaya daidai nan kai fakin wani mutum zai zo idan ka ganshi inda ya dauka ku sa mota ku bi wurin mutumin ko sai gashi nan amma bai ga wanda yake magana da shi ba aka zo aka shiga mutumin ya wuce suka dinga shiga daji shikenan shi wancan na farko ya tafi wani ya biyo su sai ya ce gafa wani mutum yana bi na da maki suka ji a karkadamu kai dai ku ta zuwa kawai shi zai lidin naka inda zaka zo da aka kai wani starting point sai aka ce to kai ajiye kudin ka juya ya ajiye kudin aka ce within 30 minutes za a sako wanda aka kama shikenan kuma da aka sako shi wannan na mashin din ya dauka abinda nake so in fada ya za a yi ina security suke har a dinga communicating kawo je in kai successfully ina suke so wani abu ne wanda yake expense akwai kanin mu da aka harbe wata uku baya Bello daga cikin waɗanda aka kama akwai yaron senator a cikin wanda aka kama senator ne ya report bayan ya reporting a wani police station a nan Abuja sai su waɗannan kidnappers suka kira senator suka ce you are wasting your time wai ba ka je kai kana tunanin kai senator ba ka je kai report to an kira mu an gaya mana bai gaji ba sai ya sake zuwa second police station ya sake report nan ma aka kira ya ce suka ce kai kana bata lokacinka in baka zo da kudin nan ba 10 million za mu bindige yaranka ya sake zuwa ya sake report a police station na uku the same thing aka sake kiran su aka ce gashi nan ya report suka sake kiran shi suka gaya mai to abin da nake so in ce kaga shi inda da gaske ne yana representing al'umma da gaske ai shi ya san police station da yake waya gaba ɗaya sai ya raise motion DPOs ɗin da suke wurin ya kamata a kama su inda gaske kana representing al'umma ne ba wai ka bada 10 million shikenan is gone a'a DPOs ɗin gaba ɗaya a kama su sai sun zakulo mutanen nan su wane ne suke communicating da mutanen nan su wane ne kuma duk jami'in da aka kama in connivance ya haɗa baki da mutanen nan a bindige shi ya tashi aiki saboda ya haɗa ƙasa ai babu amfani a wakilta ka a matsayinka na jami'i a ce ga amanar rai ga amanar dukiya sai ka koma kana yin ƙasa zagon ƙasa ya kamata a ɗauki doka ne irin na China duk mutumin da aka kama ya ha'inci ƙasa a bindige shi openly ya bai da amfani saboda ni misali ina a matsayinka na ɗan sanda kai da nake jagoranci kai da na sa a gaba za ka bani protection yanzu da kai za a haɗa baki a cece ni to wa nake da shi kuma wani immunity gare ni to muna da bukatan gaskiyan nan sai mun koma mata idan muka saki abin da yake wahalar da mu sakin wannan gaskiya matukar ba mu koma ga wannan gaskiya ba haka za mu ta garan ba muna wahala kuma wallahi in ka rike gaskiyan nan ba yadda za a yi dole sai an dawo an same ka sai dai halin gaskiyan nan tana da wani hali guda daya takan dauki lokaci ba ta bayyana ba ai kaga Bukhari daga lokacin da ya hau zuwa yanzu tun daga kusan 85 zuwa yanzu shekara kusan 31 ba gane ba sai daga baya to haka gaskiya take, amma ƙarya tana zuwa da salo-salo daban-daban. Takan zo koriya, ta zo fara, ta zo ja, ta zo shudi, ta zo baka, haka take zuwa tana launi-launi. Amma gaskiya kullum zaka same ta fara ce fat. Allah muke roƙo ya datar da mu, za mu dasa aya nan insha Allah. To kamar yadda muka yi bayan farko, yace assalamu alaikum, don Allah malam, akwai laifi ne idan mutum ya karanta alqur'ani a asoce amma yana motsa bakinsa gudun riya, a sha ruwa lafiya? Babu laifi in mutum ya karanta alqur'ani amma da tadabburi, ya san abin da yake yi ba sai lalle ya daga sautinsa ba. In Allah ya yarda ana sa rai, zai samu ladan wannan karatu da yayi. Wannan yake assalamu alaikum, Allah ya kara wa malam lafiya ya kare shi daga sharrin masu sharri. Zamanin Annabi Isa alaihi salatu wassalam, Yahudawa da Nasara littafai biyu suke amfani da shi ne, wato at-Taura da Injila. Sannan Larabawa kuma sun kasance ba su da littafi kenan a wannan lokacin. Abu ta biyu yace sallar nafila dole sai an karanta Fatiha da Sura, ko kuwa Fatiha kadai ta wadata. To a lokacin waɗannan annabawa, Annabi Isa da Musa, dama kowane annabi sunnar Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yakan aike shi ne zuwa ga mutanensa. Wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullah, wa ila samud akhahum salihan qala ya qaumi ibudullah, wa ila madyan akhahum shu'ayban qala ya qaumi ibudullah, wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum. Wato kowane annabi akan aike shi ne zuwa ga mutanensa. Don haka Larabawa a lokacin su ba su da littafi, sai da zuwan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zanto annabi shi ne aka aiko shi zuwa ga ainihin ba ma Larabawa ba, dukkanin duniya gaba daya, sabanin annabawan da suka gabata. Shi yasa ya tabbata a cikin sahihin hadisi, annabi ya ce alayhi salatu wasalam, wa kana ar-rasulu yub'athu fi qaumi wa bu'ithu ila an-nasi 'amma. Kowane annabi akan aike shi zuwa ga mutanansa, amma ni an aike ni ne zuwa ga mutane gaba daya. Sannan dole ne, wato idan mutum zai yi sallah ko ta nafila ko ta farilla, dole ne ya karanta Fatiha, domin Fatiha rukuni ne a cikin karatu. Amma Sura ita sunna ce a zahirin hadisi, ba dan dole bane mutum ya karanta Sura, domin an samu hadisai mabambanta da dama. Mutum yana iya takaituwa da Fatiha, kamar yadda wani matashi ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi tambaye sa, menene ka kasance kana karantawa a sallah? Yace ya Rasulullahi, ina karanta Fatiha, bana kara wani abu sai Fatiha, zan shiga aljanna? Annabi ce insha Allah zaka shiga aljanna. Da wannan malamai suka dauki cewa dole dai za a karanta Fatiha, amma Sura wannan ba dole bane a karanta ta, ba ko a nafila ba, ba ko a farilla ba. Mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum, malam tambaya ta ita ce daki ne aka siya yau shekara 15 kenan, an siya ɗakin akan naira 35,000. A cikin kuɗin da aka siya ɗakin akwai kuɗin mahaifiyarmu a ciki naira 5,000, sai na yayanmu 30,000. To yanzu mahaifiyarmu Allah ya yi mata rasuwa, sai aka zo ana magana akan ɗakin, sai shi yake cewa wai shi naira 5,000 ɗin da ta bada zai biya, a sha ruwa lafiya. To idan yi haka bai adalci ba, saboda kana iya siyan ƙasa naira 40 yanzu, a yau a siye ta miliyan 1. Don haka za a zo a yi quantifying, a yi valuing wannan ɗaki. In aka yi valuing sai a gani wato kason shi 30 a ciki abin nan, ko kuma mu ce zai ɗauki kaso 95, biyar ɗinta ita kuma abin da ya kama, to sai a bata. Shi ne wannan in yi haka shi ne ya adalci. Amma ba za a ce tsurar 5,000 a ce shi ɗakin bai ci gaba ba tsawon shekaru 15, in yi haka ya zalunci kuma bai adalci ba. Na, akwai ƙur'anai da aka aiko da su guda 10 suna neman addu'a da mu da su, Allah ya biya mana buƙatunmu. Sannan akwai wani ya ta aiko da ƙur'anai guda 3 ita ma da kuɗi. To abin nan mai ƙur'anai guda 3 tana neman addu'a, Allah ya kai ladan ga mahaifiyarta. Sannan wata ta aiko da naira 2,000, ina mana adam ku bashi, ta aiko da 2,000 tana san Allah yayi mata albarka cikin kasuwancinta, sannan kuma Allah ya shiri ƴaƴayenta. Sannan wani bawan Allah ya aiko da naira 300 shi ma yana fatan cewa wato yana fama da ciwon kafa, Allah ya yi masa. To duk marasu lafiya a cikin mu Allah ka ba su lafiya. Abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana, Allah ka ba shugaban ƙasar nan namu lafiya, Allah ka dawo mana da shi ƙasar nan lafiya, Allah kar ka jarrabe mu da shi kamar yadda ka jarrabe mu a shekarun baya da shugaban ƙasa. Ya Allah ka ɗaukaki addinin musulunci da musulmai, ka ƙasƙantar da kafirci da kafirai. Don mutumin da aikinsa hura wuta ne, Allah ka ƙona shi da wutarsa. Mutumin da ya ɗaga makami a kanmu, Allah ka sa ya zama ajalinsa. Don mutumin da fitine mu, Allah ka fitine sa. Wanda ya addabe mu, Allah ka addabe shi. Wanda ya hura mana wuta, Allah ka hura masa. Don mutumin da ya nemi ganin gayen mu, Allah ka lalata al'amuransa, ka kawo tsiko a cikin duk harkokinsa. Ya Allah ka mai da shi na baya ga dangi, sai dangi sun ci su bashi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.